This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya, mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu, kana wasu da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin Kano dake arewacin Najeriya. Wannan kunar bakin wake ne dai ake tuhuma da dana bomb cikin cincirin da mabiya 100 kashiya dake kanyar su daga Kano zuwa Zaria domin taron da suka saba yi na shekara-shekara a Zaria. Sai dai mutum na biyu dake dauke da bomb din an samu dafe shi kafin ya tada nasa bomb din, wanda kuma yanzu haka yana nan yana ana masa tambayoyi. Sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aikan, amma an fi danganta wannan abu da kungiyar Boko Haram, wadda yau shekaru 6 kenan tana tara husuma ta da kashe mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Ya dai kungiyar Boko Haram ra'ayinta na tsatsauran ra'ayi ba boye yake ba, musamman ba da ta cewa sai ta kafa daular Islam a arewa maso gabashin Najeriya. Salin nan tana matukan sukan lamirin yan dari kashiya din. Rahotanni da kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Amnesty International ta ce daga lokacin da kungiyar ta fara gallazawa mutane ta kashe jama'an da yawansu ya kai 120,000, kana ta raba sama da miliyan 2 da muhallinsu ko a cikin wannan shekarar, sai da kungiyar ta ƙara fada inda take kai farmaki zuwa ƙasashen Kamaru, Chad da Niger. A ranar Alhamis inda ta gabata, ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin tarayyar Najeriya ya ce zai wahala a kawo ƙarshen kungiyar a cikin watan gobe kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni tun farko. Yanzu haka dai wannan kungiyar ta Boko Haram ta zarce duk wata kungiyar ta'addanci da take duniya ga bisa ƙididdigan da aka yi na 'yan ta'adda a duniya. Jami'an tsaro na musamman a ƙasar Mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuhuma da kai hari a wani hotel a Bamako, babban birnin ƙasar, wanda ya dalilin mutuwar mutane 19. Cikin wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sojan kasar a ranar Juma'a, ya ce an tsare mutane biyu ne a Bamako, kuma yanzu haka ana musu tambayoyi. Sanarwar ta ce za ta ƙara bada haske akan manufar waɗannan 'yan ta'addan. To sai dai kuma abinda sanarwar bata faɗa ba yadda ake da tabbacin mutanen biyu na da alaka da wannan harin. Kungiyoyi biyu ne dai suka yi ƙaurin suna a ƙasashen Afirka ta Yamma, suka haɗa da Al-Qaida da takwaranta na Al-Murabbutun. Su ne suka ɗauki alhakin kai wannan hari na ƙasar Mali, wanda aka kai a ranar 20 ga wannan watan a cikin wani hotel ɗin alfarma mai suna Radisson Blue Hotel. A ranar da aka yi wannan harin dai mutane biyu ne aka gani ɗauke da bindiga da kuma abubuwa masu fashewa suka auka hotel ɗin da sanyin safiya, inda aka buɗe farfadon hotel ɗin wuta suka karkashe masu gadi. Shi dai wannan hotel ɗin na Radisson Blue sanannen wajen saukar bakin ƙasashen waje ne, kuma a ranar da wannan abin ya faru akwai bakin da suka zo domin tattaunawa game da batun zaman lafiya a ƙasar ta Mali. Shaidun gani da ido suka ce waɗannan maharan sun iso hotel ne cikin mota mai ɗauke da lambar diplomasiya, kuma suka shiga bin ɗaki-ɗaki suna kashe waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Jami'an tsaro na musamman na ƙasar ta Mali sun kwashe awoyi da dama suna bi ɗaki-ɗaki har ɗakuna 190 domin ceto sauran mutanen da ke cikin hotel ɗin, kana suka tsananta bincike na waɗannan 'yan ta'addan. Fafaroma Francis ya yaba wa ƙasar Uganda na irin ƙoƙarinta na wajen karɓan baƙi 'yan gudun hijira. Fafaroman yana wannan yabo ne a ci gaba da rangadin da yake yi mataki na biyu a ƙasashen Afirka. Fafaroma ya ce a cikin ƙasashen Afirka ta gabas, ƙasar Uganda ta taka rawar gani domin irin ƙaunar da ta nuna wa 'yan gudun hijira, musamman ma na ba su damar sake jiki domin sake wata sabuwar rayuwa. ya ce ziyararsa a garin Entebbe ya nuna hakan a sarari. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar ta Uganda ta karɓi baƙuncin ƴan gudun hijira har su 500 waɗanda yawancinsu ƴan ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ne da kuma kudancin Sudan. Fafaroma Francis ya ce nahiyar Afirka wata nahiya ce da ke ƙara wa jama'a ƙwarin gwiwa. Ya ce ziyarar tasa zuwa ƙasashen Afirka uku wata hanya ce ta janyo hankalin duniya a kan nahiyar, musamman a kan abubuwan da ya shafi nasarorinta da kuma ƙoƙarin da take yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi da fifi a kan hanya, abin da ya haifar da cunkoson motoci a birnin Chicago domin nuna takaicinsu game da harbe wani yaro matashi baƙar fata da ɗan sanda farar fata yi a shekarar bara. Ɗan siyasa kuma mai rajin kare haƙƙin bil'adama Jesse Jackson shi ne ke jagorantar wannan zanga-zanga, wanda ake daidai da ranar bikin cika ciki ko kuma ranar sayayyan kaya masu arha a nan Amurka. Sai dai yayin wannan zanga-zanga, ‘yan sanda sun yi shinge da zai hana masu zanga-zangan kawo masu shiga shaguna cikas, amma hakan bai cimma nasara ba, domin kuwa masu zanga-zangan sun yi nasarar rufe bakin kofar shiga wasu manya-manyan shaguna. Wannan zanga-zangan dai ana yin sa ne kwanaki uku bayan da kotu ta ba da umarnin fidda faifan bidiyo da ya nuna yadda aka kashe wani saurayi ɗan shekaru 17 mai suna Lacum McDonald, wanda ɗan sandan ya harba a ranar 20 ga watan Oktoban shekarar 2014. Shi dai ɗan sandan ya harbi McDonald ne har sau 16 ko bayan ya kai shi ƙasa. A ranar Talata ne bayan an fidda wannan faifan bidiyo, an kame ɗan sandan mai suna Van Dyke, kuma aka tome shi da laifin kisan kai mai muni. Yanzu haka dai an kore shi daga aikin ɗan sanda. Sai dai rundunar 'yan sandan ta ce lokacin da ɗan sandan ya halbi McDonald yana nuna masa hali ne na mashaya, domin ko yana shaye da ƙwaya, lokacin kuma yana ɗauke da wuƙa wadda aka nemi ya ajiye ya ƙi. Lauyan ɗan sandan ya ce ganin haka ne ya fahimci cewa rayuwarsa na cikin haɗari, ya sa shi ɗaukan matakin da ya ɗauka. Washegari na bikin cika ciki a nan Amurka, wanda take ranar hutu ce, haka rana ce da Amurkawa ke yin sayayya fiye da kowace rana a cikin shekarar. Kamar yadda hukumar saye da sayarwa ta Amurka ta bayyana, ta ce an kiyasta kusan mutane sama da miliyan 135.8 ake sa ran su yi sayayya cikin kwanaki hudu na ƙarshen makon bikin cika ciki. Hukumar ta ce wannan adadin ya ɗara na shekarar bara, wanda aka kiyasta mutane miliyan 133.7 ne suka fito wannan sayayyar. Wannan shekarar ta 2015 ita ce hukumar ta ce da yawan Amurkawa sun shirya yin wannan sayayya tasu ta duniyar gizo ne, wanda wannan adadin ya yi kusan kashi 80 kenan da adadin mutanen da za su yi wannan sayayya ta duniyar gizo maimakon zuwa shaguna da kansu. Hukumar ta saye da sayarwa ta ce ana sa ran cewa cinikin da za a yi tsakanin wannan watan da watan gobe idan Rabbana ya kai mu zai kai na dalar Amurka har biliyan 630.5. Sai dai masu kula da al'amuran yau da kullum sun ce kenan wannan ranar ta Juma'a rana ce da ake cewa Black Friday ita ce ke da ɗimbin muhimmanci, domin masu manya-manyan shaguna sun ƙara wa'adin lokacin wannan sayayyar zuwa yammacin ranar ƙarshe na bikin cika cikin. 'Yan sanda a Colorado sun ce sun samu damar cafke mutumin nan da ya kwashe awoyi biyu yana harbin mai kan uwa da wabi a ofishin ƙungiyar nan mai kula da lafiyar iyali mai zaman kanta, wadda ake kira Turanci Planned Parenthood. Sai dai ya kashe ɗan sanda guda ɗaya da farar hula biyu. Mutumin ya yi ta harbe ne amma ba tare da magana ba, sai da 'yan sanda suka taka mai tsawa ne, abinda aka yi nasara ya ba da kai nan take. Mai magana da yawan 'yan sandan na yankin Lieutenant Catherine Buckley ta bayyana cewa cikin waɗanda wannan abin ya rutsa da su akwai ɗan sanda guda da aka kai shi asibiti, amma asibitin ne ya rasu da farar hula guda biyu. Sai dai 'yan sandan sun ce suna nan suna ƙoƙarin tantance ko akwai sauran mutanen da ke da rauni a cikin wannan ginin ko kuma mai neman taimakon a kai shi asibiti.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Tun daga waje nake ga wasu suna taka rawa, suna jin mu kenan muna daukan wannan shiri.
A
baibai sun ji waka Adam Kirfi.
Waka ce ai ta waku kuma ta yi ma'ana.
Sosai kuwa. Aikin san sarkin kiɗa ne ai.
Kuma muryar shi.
Kuma sarkin waka.
Muryar shi ta bambanta da duka ta.
Ta duk wani mawaki na Hausa kwarai da gaske kuwa. Ko daga bacci mutum ya ji waka Adam Kirfi, ya san cewa waka Adam Kirfi yake ji.
Kuma shi bai sa wannan abin na ƙara.
Na canje murya ba,
bai
ci ba ya sanyawa, murya shi ce, kwarai haka ne. To Halima, bismillah.
To Malam Ira, kamar da aka saba dai za mu miƙa gaishe-gaishe na sada zumunci da kuma watan ƙarshen mako lahiya ko? Watan alheri yau.
Watan alheri da ƙarshen makon da aka shigo.
Yawwa, to ga gaisuwar Halima Abari ya huce zuwa ga Hajiya Malali da Hajiya Zulai da Hajiya Gadatu, dukansu matan ɗan makoyan Gumal Alhaji Hashim da watan suna nan lahiya. Haka kuma Hajiya Zulai na ga sako, na gode Sarfili ya kawo sako hannu da hannu, na gode Allah ya saka da alheri. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Kaka da ‘yar uwarta Hajiya Mama Azariya da watan suna lahiya. Sai wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Amamata Kwaido da Hajiya Ada Kawoje, su kuma a birnin Kebbi a jihar Kebbi Najeriya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Jamila Jeje a Bauchi da Hajiya Gambo Mamman Gusau a Zaria da Hajiya Hauwa Garba Biryal Adama Turu. Sai Alhaji Badar Mai Gwanjo da matashi Hajiya Talatu a Jimeta da watan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi wanda ke wari a Najeriya. Sai kuma wato wata gaisuwa zuwa ga Abdulkarimun Yaro wanda shi ma ke wari da Salamu Malam Mahamudu Dindi Difa tare da mai gidanta Malam Sile da watan duk suna nan lahiya. Sai kuma Hajiya Rabi da Hajiya Habbi matan Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi da watan duk suna nan lahiya. Daga ƙarshe Malam Iro, wannan sanarwa ce ta aure kuma da ake ta kamar abu ne na gida. Wato Abdulmumini Bello kamar dan uwa ne, abokin aiki
aiki ne kuma yaya ne idan Allah ya kai mu yau
duka ukun
yawa duka to da sahiyan nan ta yau Asabar 28 ga wannan wata na Nuwamba ake darma arman dan shi Abdul Mumin wato Abdullahi Abdul Mumin tare da Na'ima Ahmed Yahaya za a daura wannan aure da karfe 11 a masallacin GRA dake Katsina Allah ya sa ai biki lahiya a gama lahiya kuma Allah ya bada zaman lahiya da zuriya daya ba kuma mutakaraba
haka yake to Halima ga gaisuwar ta'aziyar mu nan sashi Hausa baki da zuwa ga barista kaka Shehu Lawan wato Attorney General na jihar Borno saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajja Aisha Lawan kwanakin baya a Maiduguri Allah Ubangiji ya ji kanta da rahama Allah ya sa ta huta muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim Asisi tare da Hassan Mai Sangose Kamal Baraya tare da Boda Sharif Sai Babangida Star dukan su a Baucin Yakubu da fatan suna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Babaldu tare da iyalansa a garin Babaldin jihar Jigawa Najeriya da fatan kuna nan lafiya kai gaisuwar mai sauraron mu comrade Ismaila Amai Mai Zare wanda abokin aikin mu ne wato manajan sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Kano tare da iyalansa da fatan yana nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa da sakon fata alheri ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani wato sarkin Zangon Dukku wanda kuma ya sake samu wata sarautar ta sabon zannan na fada a jihar Gombe sarautun nasa sai yawa suke Halima Naga dai suna ta faduwa amma dai zan tambaye shi inda sarautun nan suke zuwa.
Wani ya labarin sarautar ba kafa ba takalmi ne.
Har yanzu dai bamu ji labarin Alhaji Abdullahi kafa ba takalmi ba.
Sai ya sa takalmi za a bashi sarauta.
Har yanzu muna jira mu ji batun sarautar nan ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe tare da iyalansa unguwar Rimi a Jos jihar Plateau da fatan kuna nan lafiya Allah Ubangiji ya saka da alheri. Sai gaisuwar mai sauraron mu DC dan Sakwa Muhammad wato Shitiman Sakwa tare da Comptroller Aminu Abba sai Comptroller Abdullahi Babani madakin Madangala tare da Comptroller Sani Madugu sai kuma DC Bala Tade tare da DC Aminu Darma dukan su na hukumar custom da fatan suna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Dukko Buba Bukuyim a jihar Zamfara sai gaisuwar Aliyu Ubayo Alkaliri dan madama alkaliri kenan tare da mai dakin sa Zainab muna taya su muna haihuwar Zainab da aka yi Allah Ubangiji ya raya ta
amin su
muna mika dimbin gaisuwa ta da fata alheri zuwa ga makwabci na Mallam Yusuf Dabo comrade zan ce mishi
comrade
aka bata ya ce mishi comrade ne mallam comrade ne
na yi ta kiran shi kwanaki ban same shi ba mallam ina ta tuna ku
matsalan network ne
to comrade gaskiya dai to
muna gaida mallam Yusuf Dabo tare da mai dakin sa Hajiya Zainab da kuma ƴaƴan su wato Abdul Aziz da Fatima da Nana Maryam dukkan su anguwar Nasarawa Jahun Dirimi biyu da fatan duk suna nan lafiya
يا رسول الله يا سيدنا امين الله ثاني وند باب تمكرسا اغورنك الله جل الله وعليه حرس حبنسا تدكن ما سسن الله ما سبن الله معنا ولي مسويانا الله يا الله الله معنا ولي يا زل جلال الله واحد أغفر لنا ذنوبنا الله كيدي متاك فاروا زل جلال سركينا كيدي عملتينا فرقين رجيوا زل جلال سركينا كل مدري rana Allah ikon kaje nake tattanawa Allah shi nake dubawa Allah kuna san kana jina Allah ya Allah Allah gaya magani na sanan gafurur rahimun ne Allah sarki majan gaina kai ne magagin halittun da duniya sama da kasa wata rana Allah wata rana ka halittu wuta ga aljanna ya Allah Allah halittu wuta ga aljanna
Na fata dai ba kwalla na ga kike yi ba.
Wallahi ai ni wannan waka in na ji ta duk wanda ya san ni da ofishin nan ya san wannan waka ta ji.
Ita ce bakandamiyar Adam Kirbi.
Gaskiya wannan wakar masha Allah.
Ko da yake akwai wata wakar da yi ma na san kin ji wakar nan dai ba mu dai sa ta waka da yi ma Abbas Idris. Ke san wannan ke san wannan waka ta ta hadi ta ma.
To watakila ban ji ta ba har yanzu wallahi
to shike da
kana da labari ko kana da labari ko in ba da labari
na ga kina tattara labari ne bazan abin da ke faruwa ba in kuma kina so in ba da sai in ba da
bari na san zaka samu dama kai wannan labari ne mallam Iro na da irin kishi dai da kishiyoyi har yanzu sun kasa gane cewa zaman tare rahama ce wai wata
ana zaman arziki
wallahi in wallahi to ai kamata ya su tilastawa kansu su zaman arzikin saboda rahamar ta sakko. Yawa. To wata amarya ce da uwar gida Mallam Iro sun yi shekaru 20 suna kishi. Sai wata ranar Juma'a amarya ta fada rijiya.
To haka.
Da ta fada rijiya uwar gida ta leka waje domin ta samu masu ceton amarya amma ba kowa duk an ta masallaci. Sai wannan uwar gida ta dawo ta dauko kayanta ta yayyaga ta kukkulla ta zirawa amarya cikin rijiya ta hiddo da ita. A garin haka har duk jikinta ya kukuje da amarya ta hito daga rijiya sai kunya ta kama ta tace la yaya ashe kina so na ki yi hakuri mu yi sulhu sai uwar gida ta ce ke ba hawai na ce ci rayuwarki bane dan ina son ki sai kawai dan naji an ce duk wanda ya mutu a ruwa ya yi shahada shi yasa na ciro ki kishi kuma yau muka fara
kar ta mutu ta je ta shiga aljanna
kaga hatta kukuje wata tsatsa ga kayanta dan da kawai ta hana ta shiga aljanna
kawai dan ba ta so ta ji an ce wance ta shiga aljanna wato
to ka san wannan mugun kishi ne
lalle abin yayi tsanani haka yayi tsanani sosai to Halima ba wani abin da ya faru a cikin office ne a wannan makon ne
a kai ne dai kai santi
To bismillah fada mun karka da gudu mu ji
ai ni matsala in kai santinka ba wanda zai iya riki kamar wata addu'a ce da kai amma na san da Sarfilu yazo ya kawo dambun nama da sikilishi aka rarraba
ya kawo kilishi har kala biyu
yawa to naji aka ce da ka fara surutai sai da Maryam ta zo ba ma tunda aka sa waigin bai yi ba sai da aka zo aka tattare ka amma hakuri zaka yadda idan nayi santi da bakina nake fadi kai ma Kai mana adalci mu da masu
Halima bismillah tun da kin ce kin gani ai kina ofishin lokacin da yazo
Matsalar ni manta santinka nake fadi da bakinka wallahi fadi me kace ne
saboda ban yi bane
me kace ne da ka tikilishi
saboda ban yi bane
kace me amma wallahi hadda Ahmad Muhammad Kulam ka tuno ha kace wannan kilish ko kilishin ne mai laushi ko me mai laushi Ahmad Muhammad Kulam
na da yi maganan kazar Ahmad Kulam
yawa
lokacin da muka tafi ya mai
yawa to
da ni da Ahmed Kulam da marigayi Lawal Bukar
da
marigayi Alhaji Sulemi injinin ɗan kwalbi amin su mami Halima muka tafi aka je aka siyo a hanya da Alhaji Sulemi muka tsaya sai muka sayi kaza da Kulam da muka dawo masauki mun zauna kai Kulam an aje laida ko in ce an aje takarda muna ce muna ta surutun muka sai ta sai ya bude yana budewa ya fara ci kawai sai kelkele da dariya kawai sai jingina jikin bango yace ba na gaya maka ba ai dole wannan ka za ta yi laushi
kuma ka tuno da wannan labari ina ga shekaru 10 kenan da suka wuce ina zuwa tun ina ji tun zuwan ka na karshe da ka je Niger ko shekara 10 nawa kenan
ya dai jima dai
10
tun lokacin Alhaji Sulla yana da rai kuma tun lokacin Lawal ma yana da rai.
To shekaru wajen 15 amma duka waɗannan bayanai suka tattaru suka Ibrahim ya leko su a dambun nama da kilishi kala biyu da Sarfilu ya kawo.
A dai ba ki wancan labarin ne amma dai ban faɗa miki. Halima sai makon gobe da Allah Ubangiji ya kan bari mu da sa'aya.
To Allah ya kai mu.
Amin sun ma.
Nabiyullah nabi.
Akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu kana da dama suka samu raunuka daban-daban a kusa da birnin Kano dake arewacin Najeriya. Wannan kunar bakin wake ne dai ake tuma da dana bom cikin cincirin da mabiya 100 kashiya dake kan hanyar su daga Kano zuwa Zaria domin taron su na shekara-shekara da suka saba yi a Zaria. Sai dai mutum na biyu da ke dauke da bom din an same shi an dafe shi kafin ya tada nasa bom din, wanda kuma yanzu haka yana amsa tambayoyi. Jami'an tsaro na musamman a kasar Mali sun ce sun kame wasu mutane biyu da ake tuma da kai hari a wani hotel a Bamako, babban birnin kasar, wanda ya dalilin mutuwar mutane 19 a cikin wata sanarwa da ke dauke da sa hannun sojar kasan a ranar Juma'a. Ya ce an tsare mutanen biyu ne a Bamako. Fafaroma Francis ya yaba wa kasar Uganda na irin kokarinta wajen wato karban baki yan gudun hijira. Fafaroma yana wannan yabo ne a ci gaba da rangadin da yake yi mataki na biyu a kasashen Afirka. Fafaroma ya ce cikin kasashen Afirka ta gabas, kasar Uganda ta taka rawar gani.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.